نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوى مسو كلو دا سورالي waɗanda ainihin suke kallonmu da kuma sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi, kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Muna godiya ga Allah, a yau gashi Allah ya hada mu a cikin ɗaya daga cikin manyan masallatanmu na jihar Kaduna, masallacin Juma'a na Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi. Haka ko? Ɗaya daga cikin masallatai wanda yake bayyana albarka ta ainihin ahlus sunna a ƙarƙashin da'awa ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa ahlus sunna kwarjini da muhibba. Allah ya ƙara haɗe kan ahlus sunna a duk inda muke baki ɗaya a duniya da kuma Najeriya a musamman. Wato takardar gayyatar ta zo da wata takarda sama da ita ta girmamawa ni a wurina, shi yasa kullum koda yanayin kunci da nakan samu kaina wanda zai bayyana a cikin laccan nan, ina mutunta takardar gayyatar ƙwarai da gaske. Takardar gayyata ce a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ɓangaren matasa na nan garin Rigacikun. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan matasa, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu albarka a cikin rayuwarsu, kuma kamar yadda suka taso suke ƙoƙarin su raya al'umma da ilimi da faɗakarwa, Allah ya raya su, ya raya zuriyarsu da ilimi da faɗakarwa. To sama da wannan takarda ta gayyata, akwai kuma takarda a Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun, wadda ita ma kuma tana ainihin ƙara wato ƙarfafa gwiwa halarta zuwa wannan wuri na ainihin wannan muhadara. Hakika shi kanshi maudu'in da aka bayar za a yi wa'azi din a kai, maudu'i ne wanda yake ya ja hankali na ƙwarai da gaske, kuma na yi sha'awar shi. To sai dai uzurin da nake bayarwa kullum, musamman wannan shine zuwa na biyu wannan masallaci, na samu kaina a halin kunci ƙwarai da gaske, domin sai jiya na rufe tafsirai na. Na ce tafsirai ne saboda kusan wuri hudu nake yin karatu a kullum tun daga sanda azumi ya kama har zuwa jiya. Kun ga nauyin yana da yawa jama'a. Kai karatuttuka da muke yi na fiqhu da tauhidi da safe, muke karfe 6 na safe ake fara da rabi zuwa karfe 8. A tashi a koma a yi karatu na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarƙashin fiqhu sira na littafin Professor Zaid, karfe 10 zuwa 12. Mu zo a yi tafsirin alqur'ani karfe 4:30 zuwa 6. A tafi a sake karatun sahihul bukhari karfe 9 zuwa 11 na dare. To har zuwa jiya kwanaki 25 nan jama'a, kun ga akwai kuncin lokaci. Na so a ce wannan ainihin makala da zan gabata a nan na rubuta ta, amma sai na ga bari in yi amfani da wasu ayoyi na alqur'ani da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu in faɗakar da mu akan wannan maudu'i. Kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Mu ahlus sunna dama qur'ani da sunna su ne aka san mu da su, ba a san mu da tatsuniya da mafarkayya da ainihin wato abin nan shirin baci ba. Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda aka sani a tarihi, zaman shi na farko shine a garin Makka. Da zama ya yi zama, annabi yayi hijira bayan shekara 13 ya koma ainihin Madina da zama. Zaman shi a Madina ya sha bamban da zaman shi a Makka, domin zaman shi a Makka zama ne inda aka zauna tsakiyar maguzawa, mashaya burkutu, yan caca, marasa kan gado. Dan haka ba abin da suka sani sai a shari'a. Shi yasa ayoyin da Allah ya rinka saukarwa da surori a Makka, irin salan da suka dauka ya sha bamban da irin salan ayoyi da suka sauka ainihin a Madina da surori. Kaga duk inda kaji kalla a Qur'ani to makkiya ce, saboda kafiri sai da tsawa, domin shi da jaki ba su da bambanci. Jakin ma ya fi shi daraja, domin shi jaki ba a yi shi don ya karbi umarni daga Allah ba. Don haka aka samu tsawa da maganganu masu nauyi akan waɗannan ainihin wato kafirai na Makka a ƙarƙashin surori makkiya. Da aka iso Madina, Allah madaukakin sarki sai ya dubi Madina, gari ne wanda yake ɗauke da nau'ukan al'ummomi mabambanta. Akwai Larabawa, Quraishawa, waɗanda suke su ne annabi da sahabbai waɗanda suka iso, muhajiruna kenan. Akwai Larabawa waɗanda ba Quraishawa ba, akwai ƙabilun Aus da Khazraj waɗanda su ne aka samu a cikin ainihin Madina, su ne ƙabilun su Jabir da su Anas ibn Malik, Allah ya ƙara musu yarda. Sannan ta wani ɓangaren kuma, idan ka koma cikin su Larabawa Quraishawa mabambanta ne. Kun ga annabi Hashimi ne sallallahu alaihi wa sallama, Abu Bakar Taimi ne, Umar Adawi ne, Uthman Amawi ne, haka nan za ka tattara su. Sai kuma ka sake dawowa cikin waɗanda su kuma ba Qurayshawa ba, za ka ga akwai su Abu Musa al-Ash'ari, Ash'ariyawa ne daga Yaman. Akwai su Tufail da su Abu Huraira, su kuma Dausawa ne daga su ma ƙasar Yaman. Wannan dangane da ƙabila kenan. In ka zo ka dubi Madina a yanayin addini kuma, za ka ga cewa Madina ta ɗauki wani salo. Ga annabi da sahabban shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhu, musulmi ne masu imani da Allah maɗaukakin sarki, ingantaccen imani. Ga kuma Yahudawa da Kiristoci, su kuma waɗannan kafirai ne masu lalataccen imani, saboda littattafan da addinan sun gurɓace. Sannan in ka dawo sai kuma ka dubi, ga waɗanda suke ragowan mushrikai ne, waɗanda ba addini suke bi irin na Ahlul Kitabi ba, ba kuma addini suke bi irin na Alƙur'ani da Sunna ba. To sannan ka koma ka dubi Yahudawancan, su kuma a cikinsu su ma ƙabila ƙabila ce. Akwai waɗanda suke Banu Qurayza, akwai Banu Nadir, akwai Banu Qainuqa'a, waɗannan duk nau'uka ne na ƙabilun Yahudawa. To kaga ka kalli Madina dangane da rarrabuwar addini, ka kalli Madina dangane da rarrabuwar ƙabila. To dawo ka kalli Madina dangane da rarrabuwa kuma ta aikin yi. Mutanen Madina da yawancinsu manoma ne, sukan noma ainihin dabino, inabi, kaɗan daga cikinsu sukan noma wasu 'ya'yan itatuwan banda dabino da inabi, kamar yadda kaɗan daga cikinsu sukan yi noman hatsi kamar alkama da dawa da makamantansu. To ta wani ɓangaren kuma, kusan za ka ga duk mutumin Madina shi kuma ainihin yana da wani nau'in kasuwanci da yake yi kai tsaye, ko kuma yana yi ta hanyar mudaraba, yana ba da kuɗi, ana haɗawa, ana zuwa, ana sarrafawa, a dawo a zo a raba riba, ko kuma da gwargwado yadda ya kama. Akwai wanda yake kuma yana da shaguna amma ba zama yake da kanshi ba. To ina son ku kalli Madina a haka. Kenan Madina tana da diversification a cikin harshen 'yan zamani, wato akwai harhaɗuwar al'umma, akwai kasuwanci, akwai harkoki na nema iri-iri. To don ka san musulunci shi ne kaɗai addini a Makka, babu irin wannan kwama talar harhaɗuwar aƙidoji da mabambantan addinai da kuma mabambantan ƙabilu da makamantansu. Don haka salan surorin da ayoyin ya saba, da aka zo Madina sai Allah maɗaukakin sarki ya marhabanci annabi da saukan mai da Suratul Baqara. to wa ma adraka ma suratul baqara. Mecece suratul baqara? Suratul baqara ita ce surar da ta sauka a Madina wadda take dauke da bayanai a farko farkon ta dangane da abin da ya shafi nau'ukan aqidu din can. Ta fara da mu'minai ta bayyana matsayin su. Ta zo ta bayani dangane da bakaken arna mushrikai su ma ta bayyana matsayin su. Ta zo ta magana dangane da munafikai waɗanda suna cikin gidan musulunci amma suna kawo musulunci cikas. Su ma ainihin ta faɗi matsayin su. Sannan suratul baqara ta dan tabo dangane da wasu maganganu kaɗan game da aqidoji da ɗabi'u na ahlul kitabi da kuma irin hasada da ƙetar da suke yi. Da Allah madaukakin sarki ya gama kasabta wannan al'umma kashi hudu, sai kuma Allah ya zo ya fara magana dangane da wasu ibadoji a cikin suratul baqara. An yi magana dangane da wasu hukunce-hukunce na sallah, an yi magana dangane da wasu hukunce-hukunce na azumi, wasu hukunce-hukunce na zakka, wasu daga cikin hukunce-hukunce na hajji. Sannan sai kuma suratul baqara ta dauki salo na mu'amala. Suratul baqara ta yi magana dangane da hukunce-hukuncen aure. Suratul baqara ta yi magana dangane da kadan daga cikin hukunce-hukuncen jihadi. Suratul baqara ta bada muhimmanci dangane da abin da ya shafi ciyarwa, kamar yadda ta bada muhimmanci dangane da abin da ya shafi kasuwanci da kuma muhimmancin kasuwanci da kuma hadarin cin riba da kuma cin dukiyar haramun da kuma hada kai da alkalai da masu mulki wajen danne haƙoƙin masu haƙƙi. Waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da suratul baqara. A ƙarƙashin wannan ne nake so in gina wannan wa'azin nawa kaf akan wata aya kwaya daya daga cikin ainihin ayoyin suratul baqara, ita ce aya ta 172. Wannan wa'azin nawa insha Allah ta'ala zan gina shi akan wannan aya. Sannan kamar yadda na faɗi, ranar wanka ba a koyon cibi. Mu dai dama ahlus sunna abinda aka sanmu da shi shine alqur'ani da sunna, kuma alqur'ani da sunnan mu ba muna fassara shi da fassaran mu bane, muna fassara shi ne da fassaran malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa, daga cikin malaman tafsiri, malaman hadisi, malaman fiqhu, malaman aqida. Allah madaukakin sarki ya yarda da su. Naka na yi alkawari in Allah so ba zan ƙetare alqur'ani da sunna ba, ba zan ƙetare maganganun sahabbai da tabi'ai da maganganun waɗanda suka zo bayan su da kyautata daga cikin malaman fiqhu da hadisi da tauhidi da kuma ainihin malaman tafsiri ba insha Allah, domin dama a haka muka fara, a haka aka san mu, kuma a haka muke fatan mu isa zuwa ga Allah kamar yadda magabatan mu suka rigaye mu. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Wannan aya Allah madaukakin sarki ya fara kiran mu da suna mafi daukaka wanda Ubangiji yake kiraya bayan shi a cikin dukkan littafan annabawa da ya saukar. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya ku mu'minai ku ci daga mafi arzikin mafi tsarkin abin da muka azurta ku. Sannan washkuru lillah, ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun, in dai da gaske Allah kuke bautawa. Ita wannan aya kamar yadda muka faɗi ta fara da kiran mu'minai da mafi ɗaukakar suna shine imani. Allah madaukakin sarki ya kirayi mu'minai a mabambantan wurare da ainihin wannan suna na mu'minai ko kuma masu imani. Shi yasa sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa ya kai mu'mini, duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku mu'minai to ka natsu da kyau. Me yiwa alheri ne Allah zai jaka zuwa gare shi, ko kuma sharri ne Allah zai kwabe ka. Jama'a, anan wani katafaren alheri ne Allah madaukakin sarki ya nufi duniya da shi. Shine magana dangane da kasuwanci, magana dangane da ciyarwa, magana dangane da nema ta hanyar noma ne, ta hanyar aikin gwamnati ne, ta hanyar wace irin sana'a ce, ta shafi safara ne, aikin hannu ne, kafinta, sana'ar dinki, a dafa abinci ne, noma ne, kiwo ne. Allah madaukakin sarki dai yana kira a ƙarƙashin wannan aya cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya ku mu'minai ku ci daga mafi tsarkin abubuwan da muka azurta ku, sannan washkuru lillah, ku nemi ainihin wato godiya ga Allah, ko kuma ku gode wa Allah madaukakin sarki. In kuntum iyyahu ta'budun, in dai da gaske bauta Allah kuke nufin yi. Al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito da isnadi sahihi zuwa ga Mujahid, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, cewa wannan aya tana karfafan musulmi ne da su tashi su yi kasuwanci, su nema daga cikin abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki ya halatta musu, su kuma tashi su ciyar. Kenan a daidai lokacin da ayar take magana dangane da muhimmancin ciyarwa, to kuma ayar tana magana ne dangane da muhimmancin a nema, neman kuma daga dukiya mai tsarki. Don haka duk abin da ya shafi dukiya ce ta haramun, dan uwa kar a same ka ɗaya daga cikin waɗanda kake tsururuta dukiya ta hanyar nan. Don haka kayi aiki a gwamnati, gwamnati ta biya ka, ba haramun ba ne. To amma ka dubi ka'idojin cin wannan halal, wannan dukiyar ta halal, zuwa a ƙarƙashin lokacin da aka gaya maka, sai inda uzuri, kuma dole ka bada uzurin. Tashi a lokacin da aka yarjejeniya da kai tun ranar ɗaukar ka aiki, sai inda uzuri, kuma ka bada uzurin. Zuwa aiki a duk ranar da aka ƙa'idance maka, koda a ranar kuwa in ka je ba abin da za ka yi, domin an sai wannan lokacin naka ne. Ta iya yiwuwa kai magatakarda ne, ko mai sa hannu ne, ka fito office babu aiki a ranar, ba za ka ce tunda haka ne bari ka je kai noma ba, a'a, wannan ranar taka an riga an saye ta, kuma an biya ta, naka bai halatta ka ce tunda ba a aikin komai a ƙarƙashin wannan ba za ka je office ba. Wajibi ne jama'a su san wannan. Idan mun gane wannan, to kun ga akwai gyara kenan a cikin ma'aikatun gwamnatocinmu da yawa, musamman wasu local government waɗanda suke rural local government, ƙananan hukumomi waɗanda suke ƙauyuka, waɗanda galibi wasu sai ƙarshen wata ya yi kowa zai zo ya karɓi albashin shi sai koma gidanshi kawai ya ci. Wannan ba daidai ba ne. Dole ne a taru a ma'aikatar, ko da babu wani aiki, ai zaman office ɗin dama an riga an sai wannan lokacin naka. To jama'a, kamar yadda ne ishara, wannan aya ita ce ayar da za ta yi mini matashiya dangane da wannan wa'azin nawa. To bari in dawo in dubi abubuwan da ake neman in tattauna a kansu. Abu na farko, bara. Bara idan muka dube ta kai tsaye ba haramun ba ce, saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya halatta bara ga wanda ya shiga halin kunci. To kenan wanda bai shiga halin kunci ba shine bara ta zama haramun. To don haka wa'azin nawa an nemi in yi magana akan illar bara. To kun ga kenan daga cikin nau'in barar ana so a yi magana kenan dangane da nau'in barar da ta zama haramun. In ba haka ba, hadisi ya zo sahihi cikin sunanin Nasa'i, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bai halatta ga wani musulmi ya yi bara, ko ya yi roko, ko ya tambayi dukiya ba, sai mutumin da ya samu kanshi a halin kunci, wanda yake za a samu wasu mutane masu hankali da kaifin basira waɗanda za su ce jama'a wane fa ya shiga halin ni'asu. To in har aka samu masu hankali a anguwarsu ko a makwabta, ko waɗanda ke rayuwa da shi har suka fahimci cewa jama'a wane ya shiga halin kunci, to wannan irin mutumin ya halatta ya yi bara. Na biyu, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai kuma mutumin da ya ƙoƙarin kashe wata rigima, amma kuma ba shi da dukiyar da zai iya kashe rigimar, amma sai ya ɗauki laminin zai samo dukiyar, ya je kuma bai samu ba a cikin abin da Allah ya mallaka mai, to ya halatta ainihin sai ya yi bara ko kuma ya yi roƙo. Ina ma'anar wannan, wane da wane ka samu sun kacaɓe da faɗa mai wa za su illanta ko su nakasa ko su hallaka kansu, sai ka raba su. Sai shi wance ya ce ya rantse da Allah ba abin da zai sa ya rabu da wane a wurin nan yau, sai in wane ya biya shi dukiyar shi, sai ka bincike shi da gaske wane na bin ka, ya ce ƙwarai da gaske yana bi na, sai ka ce to shi kenan, wane kawo kuɗin shi ka ba shi, sai ya ce wallahi ba ya da su. To yaushe za ka sa rana, ya ce wallahi ba ni da sanadin yadda zan samu waɗannan kuɗin. To kaga rikici ba zai ƙare ba, shi wancan ya ce ba zai ƙyale shi ya bar gurin nan ba, shi kuma wani an ce ya sa rana ma ya ce shi ba zai alƙawari na ƙarya ba don ba shi da hanyar samun kuɗin. To kai da ka raba rikici sai ka ce wani eh, ka amince da ni in baka kuɗinka eh, to ka zo rana ita yau. Kai kuma ka shiga ɗaka da waje baka samu kuɗi ba, to ya halatta a masallaci ne, za ka je ka samu wani mai kuɗi ne, za ka miƙe cikin jama'a ne ka ce jama'a ku taimaka min ga wani rikici da na kashe na 5,000 wanda ba ni da kuɗi, ku taimaka min da kuɗi a wannan wurin in je in kashe wannan rikicin. Annabi ya ce ya halatta irin wannan halin ka yi bara, amma in ba haka ba, Annabi ya haramta yin bara, ya ce kana yin ta kana zaftare naman fuskarka har a waye gari na ranar alkiyama, za ka waye gari babu ko da tsoka sanka ɗaya a fuskarka, za ka tashi daga kai sai ƙwarangwal. Da wannan hadisi muka gane cewa ba dukkanin bara ce ko roƙo suke ainihin haramun ba. To amma waɗanda suka bani wannan maudu'i na gabatar da wannan, ina da yaƙinin sun dubi irin bara da ake a Najeriya ne, wadda mafi yawancinta in ba dukanta ba ta shigo cikin wadda manzon Allah bai ba da izini ba. Domin za ka je yanzu ka samu mutanenmu a Lagos Hausawa ne, Fulani ne, Musulmi dai galibi 'yan Arewa, sai ka samu ya shekara 20 yana bara a wannan wurin. Amma in ka koma ƙauyensu fa, in ka koma garinsu fa, yana nan da shaguna, yana nan da gidaje, har ya samu jalin da ya kafa shaguna ya yi gidajen haya, amma har yanzu bai daina bara ba, ya mai da ita sana'a. To wannan fasiki ne, kuma abin da yake yi na bara haramun ne, kuma dukiyar da yake tsoruwarta yana tarawa irin wannan haramun ce a musulunci. Haka da watan azumin nan, so da dama za ka ga ƙarfe 6 na safiya ban san yankunan kunan wajejen Kaduna ba, amma mu a Zaria daga shekaru 4 shekaru 5 watan azumi na kamawa, da sassafe za ka rinka ganin mata suna taɓarkowa daga cikin anguwanni mabambanta. Yau din nan ma an make ɗaya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mata aure, yarinya mai ƙarfin jiki, mai siffa, za ka gan su ƙarfe 6 na asuba suna ta tattaruwa, suna zuwa gidajen masu kuɗi, suna zuwa gidajen kaza. Yanzu muka huto wasu a ƙofar gidan marayu ma na Zaria, ma'ana waɗanda ke kaiwa marayu sadakar shinkafa da sauran abubuwa, su kuma tun daga ƙofa sai su karɓe kenan. Wannan illar da ina za mu je, tafi Mr. Biggs, tafi cikin Republics, tafi duk wani wuri da ake sai da abinci, tafi Chinese Republic, tafi Chinese Bakery inda ake gasa biredi na Chinese da sauransu da cincin, za ka je ka samu bahaushiya sanɓaleliya ba ta wuce shekara 25 ba, wata da goyo ta zo tana bara. Ka tafi filin Arafa, ka tafi Muzdalifa, ka tafi Mina, ka tafi wurin jifan shedan, za ka samu matanmu ne Hausawa, mutanenmu ne ƙarti, Samari, wani zai sa a daure mishi hannun shi ta cikin riga ya zai goda hannu yana langa da shi haka sun mai da abun business za a dibi yara kanana daga Kano daga Sokoto Katsina Zaria Gusau garurukan musulmi sai a je a dibe su sai a je a kafa su a wurare mabambanta a filin Arafa sai a sa coordinator yana tsaye gefe guda duk abin da suka tara sai marmaza sai karbe sai kaiwa ita hajjiya tana nan a shari'a Mansur ko shari'a 60 ka gani gashi
mun kariya yake yi
kai ka duba inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un bacha suran Allah
ko bacha suran Allah Allah kiyaye irin wannan na Saudiya ne gashi na Saudiya ne gashi haka ba gani wannan sharri ne jama'a me yasa Bahaushe a zamanin Sardauna lokacin iyayenmu suna da izza suna da isa a ransu sun wadatu da wadatuwar zuci da Allah ya ba su aka nemi Sardauna ya ringa kawo mutane ana sa su suna wanke Ka'aba suna ainihin hidindimu a Makka Sardauna sai ya dauki wannan cin mutunci ne gare shi har ya nemi cewa kasar Saudi Arabia sai ta apologize wannan an yi mai wulakanci ya za a ce kawo mutanen shi su rinka wanke wanke su rinka shara su rinka kaskanci shine aka buga aka yi wajejen kasashen Bangladesh da sauransu shine za ka rinka ganin su Bangalai da sauransu suna aikace aikace a kasar yau bai wuce shekara 5 ba muna Saudiya nake ce wani na ce da a ce Sardauna ya san haka Bahaushe zai dawo ya wulakanta a Makka Bahaushe kaskanta a shari'a Mansur da shari'a kaza da anguwa hafayir kaza da kaza kaza wallahi alazim da su zo a matsayin masu shara da yafi musu mutunci su zo a matsayin da suke a yanzu domin yanzu dan Bengali Bengali din nan ane mai kallon shine kaskantacce a cikin ma'aikata a Saudi Arabia amma sai ciro riyal daya sai kada ta a goshinka sai ce gata dukkan mata kabilar ka bata wuce in bata wannan in yi kaza da ita ba nawa ce riyal daya naira 35 ko naira 40 mafi tsadar farashin take sai ce dukkan matan ku gashi nan zai iya bayarwa ya je lalata da ita a Makka gasu nan bi suke suna tsintar gwanagwanai da bola bin su ake a guje yaran mu samari su ne masu gadi yaran mu su ne masu kwasa shara in ka gansu su ne marasa kunya su ne area boys a cikin garin Makka na waɗanda ake ce musu yan agulla saboda iskanci wai in kai mishi magana sai ce agullak agullak wai aqulu laka sai ce agullak shine aka sa musu yan agulla sun zama yan iska sun lalace na'am tare da wannan kuma muna alfahari da wasu waɗanda sun yi ilimi domin yau a jami'a Ummul Qura muna da professor a ilimin qira'at professor Sami Bahaushe ne a bangare na harkar ilimin zamani yau muna da ainihin engineer Samir shine chief engineer na NEPA ta cikin garin Makka Bahaushe ne muna alfahari da waɗannan amma kuma kai ka san ana hukunci da aglab suwaye suka fi yawa waɗannan waɗanda suka lalace dan haka muna faɗin wannan ne ba dan cin zarafi ba ga al'umman mu amma dan abin ya ne mana ciwo ko an fahimta jama'a saboda haka wajibi ne mu san illar bara lallai irin waɗannan barace baracen da ake wallahi alazim haramun ne to sa'an nan dubi mu kadai ne ake samu a cikin mu masu karatun alqur'ani muna yawo muna bara na zauna a cikin garin Yola jama'a a jihar Adamawa na zauna kuma a Jimeta kusan ya kasance babu wani yanki da ban zauna na waɗannan kananan hukumomi ba jama'a kuma na yi aikin bincike iri-iri amma wani abun mamaki ba ka ganin ƴaƴan Fulani da ake kawo su karatun Qur'ani ba ka ganin su suna bara sai ƴaƴanmu daga Jigawa ƴaƴanmu daga Katsina ƴaƴanmu daga wasu mabambanta su ne za ka gansu suna bara wannan sai ja hankali na sai na bincika menene ya kawo haka sai suka ce ai su al'ada sa nan ko daga Kamaru ne ba Fulatani ya kawo dan shi karatun allo to zai zo da buhunan hatsi zai zo da kudi wanda zai ba Modibbo a karantar mishi da dan shi a dafa abinci, shi kuma Modibbo sai dauki masu dafa abinci suna dafa musu abinci suna ci. Dan haka in ka ga yaran nan sun je gona sai dai Modibbo ya sa su je gona kawai saboda biyayya da neman albarkar malamin su, amma ba dan su tafi nemo abinci su kawo wa malami ko su kawo ainihin su tara kudi ko kuma makamantan haka ba. Wannan ya bude kofar. Yau duk wani ta'addanci zargi ake cewa daga cikin musulmi ne sai a ce waɗannan almajirai su ne in sun girma suke zama ƴan ta'adda. Ana mana wannan zargi. Dan haka kun ji matsala ta farko dangane da abubuwan da muke kokarin mu wa'azi akan su. Illar bara. Na daga cikin illa mafi girma na bara shine wannan abin da Annabi ya faɗi a cikin hadisi. Matukar kana bara ranar alkiyama za a waye gari zaka tashi fuskar ka babu nama. Zaka tashi da kwarangwal, to wannan kuma ba siffa ce ta waɗanda za su samu rahama Allah ba. Ina fata an gane.
Allah ya taimaki da ku. Allah ya kula, Allah ya jazaku Allah khairan ahlan wa marhaban.
Jazakumullahu khairan. Jama'a kun ji abu na farko. Abu na biyu sai tumasanci. Menene tumasanci? Rashin aikin yi idan ya hadu da zaman banza da mutuwar zuciya, to shine Bahaushe yake kira tumasanci. Sai kaga ya je ya samu wuri ya zauna kofar gidan wani mai kudi, yana fitowa sai ga ya kara nadewa yayi zaman tahiya. Wannan shi yake kira tumasanci. Rashin aikin yi ya hadu da zaman banza ya hadu da mutuwar zuciya, shi ake kira tumasanci. Sannan maula, maula ko kalma ce ta Balarabe, larabci ne, saboda asali Hausa ana cewa maula ta sidi maula ta Balarabe. Ina fata an gane. Wato maula kaman mai gida, uban gida, wanda yake nema daga gare ka, wato ya nada ka ka zama mai gidan shi. Shine sai suka koma suna maula ta sidi maula ta Balarabe, ma'ana suna amfani da wannan kalma a matsayin roko ne. To sai kuma bambadanci. Bambadanci kuwa kalma fulatanci ce asali. Bambado ma'ana maroki ko roko. To sai Bahaushe ya areta sai a ce ai wane yana bambadanci. Ina fata an gane. Ma'ana yana roko. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su da bambanci da junansu gaba ɗaya wajen haramci. To anan ne nake so mu yi amfani da wannan damar mu buɗe waɗansu hadisai da ke cikin littafin al-Imam al-Bukhari, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi. Mu ji kaɗan daga cikin maganganun da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yi domin nuna wa musulmi muhimmancin nema da muhimmancin rufin asirin da zaka samu in ka nema, da kuma muhimmancin ba ma haka ba zaka amfanar da kanka, zaka amfanar da wani, zaka samar wa da ƙasa ci gaba, zaka samar wa da wasu ayyukan yi. Hadisi na farko da zan karanta mana yana cikin ainihin kitabuz zaka a cikin babun ala kulli muslimin sadaqa. Manzo Allah ya ce wajibi ne kowane musulmi ya yi sadaqa. Sai Imam al-Bukhari ya gutsuro wannan hadisin sai ya maida shi ya zama kan babi, ya ce faman lam yajid falyamal bil ma'ruf, wanda duk bai samu halin sadaqa ba to ya je wani aikin alheri. Jama'a kun ji jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To amma Imam al-Bukhari sai ya ga cewa bari ya koro mana hadisin gaba ɗaya sai ya ce haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Shu'ba haddathana Sa'id ibn Abi Burda. Sa'id dan Abi Burda tabi'i ne, ya samu wannan hadisi an abihi daga mahaifin shi Abu Burda, an jaddihi shi kuma ya samu daga kakan shi, wato kakan Sa'id din baban Abu Burda shine sahabi Abu Musa al-Ash'ari. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو موسى يتي يا كربو دقى النبي على كل مسلم صدقة kowane musulmi dole ne ya sadaka. Jama'a kun ji, daga sanda rana ta fito yau zuwa rana ta fadi dole kai sadaka. Ala kulli muslimin sadaqa, dole ne kowane musulmi ya yi sadaka. To ai kun ga ba wai sahabbai da annabi ya faɗi wannan magana a gaban su ba, ko mu yanzu mun ji magana ta yi gingir, dole kowa ya yi sadaka. Faƙalu, sai sahabbai suka ce, ya nabi Allah, ya annabin Allah, faman lam yajid, wanda bai samu abin yin sadaka ba fa, gashi ka ce dole kowa ya yi. Ƙala, sai ce, ya'malu bi yadihi, ya je aiki da hannun shi, fa yanfa'u nafsahu, ya amfani kanshi, wa ya tasaddaqu, ya zo ya sadaka. Jama'a, kun ji ka'ida da manzon Allah ya kawo ta biyu. Ka'ida ta farko ita ce dole kowa ya sadaka. Sahabbai suka ce wanda bai samu abin yin sadaka ba, manzon Allah ya ce ya je ya yi aiki da me da hannun shi. Yanzu kun ga wannan hadisi yana bayyana albarka ta karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin wannan hadisi mun ji irin yadda annabi yake gina tunanin musulmi da taimakon juna, amma kuma ba tare da mutuwar zuciya ko kuma kashewa juna zuciya wajen kawai ka zauna kana jiran a baka. Yanzu annabi ya haɗa masu kuɗi ne da talakawa da kowa ya ce dole kowa ya sadaka. To kai ka san waɗanda za su fara wannan koken su ne ƴan uwanmu talakawa, wanda bai samu hali ba. Manzon Allah ya ce je aiki da hannun shi, ka je kai faskare, ɗauki gatari ka kewaye garin nan, ka fito nema, wani ya fito neman wa zai mai faskare, sai ku haɗu. Ɗauki diga ka je ka ga inda ake gini, sai ka ja an ce zo ka haƙa mana wannan foundation nawa, sai ka ce musu 40,000, sai ka ja ana gwagwagwa da kai 25,000 a cikin kwana biyu, sai ka gama haƙa shi naira 25,000. Ma'aikacin gwamnati nawa ne a kwana biyu zai samu naira 25,000? Jama'a, wannan misali ne muku, ne misali ne hai waƙi'i. Wallahi, yau kwana hudu wani mutum da ya saba mana aiki ya rasa aiki kawai, sai hado kayan aikin shi sai zo, sai nace kamar ka san muna neman ka, sai nace kaga wurin nan irami zaka haka mana, ga tsawon shi, ga fadin shi, ga zurfin shi, nawa za a baka? Ya duba sai yace a bashi 30,000. Sai nace 25 zan baka? Sai yace to damuna ce, kafin magariba yayi rabi, kashe gari yana yin sahur, sai zo kafin mu fito, sai na samu yana jiran mu, har ya gama karfe 7 na safe, har ya gama a cikin kwana biyu, ya gama haka 25,000. Sai nace ga wannan kwalbati, shi ma haka shi, kafin a sharuwa ya gama 10,000. 35,000 a cikin kwana biyu. Idan ba albarka hadisin manzon Allah ba, ina za mu samu wannan shawara? Je ka kai aiki da hannunka, annabi ya ce ka amfanar da kanka, sannan ka zo kai sadaka. Ka amfanar da kanka, kaga dai a wannan wunin babu gulma, dan bai yiwa kana haƙa rami kana gulma, kaga an zauna lafiya, kaga ran nan baka samu zunubin gulma ba. Ka amfanar da kanka, idan da baka da aiki, yau daga yau ka samu aiki, don ka gano bakin zara. Sannan ya ce ka yi sadaka. To kaga shi kuma wanda ya cancanta ya ci sadaka a ranar, ka taimake shi ko? To kun ga wannan yana daga cikin albarka hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa jama'a, lokacin da aka yi mana jafa'i a ƙasar nan, aka ɗibo mana waƙoƙi ana ta yi, aka raba mutane da alƙur'ani da hadisi, shi ne tarihin farko na ɓatan mu a ƙasar nan. Aka raba mu da Qur'ani, aka raba mu da hadisi, aka yi ta kawo waƙoƙi, duk abin da za ka yi sai a yi waƙa, duk abin da za yi sai a yi waƙa. Sai mutane suka ɓata, sai suka bar alƙur'ani, sai suka bar hadisi, sai zama addini waƙa, siyasa waƙa, kasuwanci waƙa, gori ma in za a yi maka waƙa, kai yadi ma da sallah in ka sa, muna yara aka yi mai akwamari, waƙa, duk abin da sai komai ya koma waƙa, suka cuci mutane. Lokacin da su Mala Abubakar Mahmudu Gumi, Allah ya yarda da su, suka zo suka bude alqur'ani, suka bude hadisi, suka fara karantawa al'umma, a lokacin ne waɗancan malaman suka bude bala'i da su. Kullum ba ni son mu manta da wannan tarihin, saboda matasan mu ba su san menene waɗannan malaman su Malam Abubakar Gumi suka yi, aka ki jinin su ba. Me yasa aka bata musu suna? Me yasa aka wulakanta su? Me yasa aka ci zarafin su? Waɗancan ne da suka cutar da mutane, suka raba su da hanya Allah, da manzon Allah yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawl. Hadisi ne sahihi Imam Malik da Imam Abin Hakim suka fitar da shi. Annabi yace na bar muku abubuwa guda biyu, Qur'ani da hadisi, idan kun bar su, in kun rike su, ba za ku taba bacewa ba. Haka za ku zo da su gam ku same ni a dandalin kiyama a bakin tafki da jama'ar musulmi. Albarka karatun Al-Qur'ani da hadisi wallahi ba ta da iyaka. Yanzu nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sadaka yace ayi, sai suka ce to wanda bai da halifa sai ce je nema aiki yayi da hannun shi, idan yayi da hannun shi ya amfani kan shi, sannan yazo yi sadaka. Kalu sai suka sake cewa fa illam yajicci, in yake waya bai samu aiki ba fa. Ka tafi da diga, ka tafi da gatari, kai kafinta ne, ka dauki buhu da shebur da zarto da guduma da kusa, ka kewaye garin nan kaf babu aiki, ya za a yi? Kala sai manzon Allah yace yu'inu zal haja al-mahluf, yaje ya samu wane ne yake cikin matsananciyar bukata ya taimake shi. Motar wane ta kafe, je kaka samu wannan diga da shebur din, ku kwashe kasar wurin a tura motar, in kai haka kai sadaka. Ku je da manzon Allah yake shiryar da al'umma, ku je da manzon Allah yake kokarin kar ka zauna ka zama ainihin jikinka ya mutu. Daga zaman banza sai mugun tunani, daga mugun tunani sai mugun aiki. Annabi ya ce je kaka samu wane ne yake matsananciyar bukata ka taimaka mishi. Sahabbai Allah ya aje wa Annabi su ne dan su zama kaman masu jan baki, Annabi na fassara, waɗanda suke togado matsaloli Annabi yana warware su. Yanzu waɗannan maganganun sahabbai su ne a madadin su ne, kuma su ne a madadin mu ne. Kalu sai suka sake cewa fa illam yajid, idan ka kewaye garin nan kaf ba wanda motar shi ta kafe, ba wanda katangar shi ta rushe, ba inda gada ta kare, babu wani wanda yake kokarin ya daure kayan shi har sa igiya, ka taimake shi da igiya. Kala sai manzon Allah ya ce faly'amal bil ma'ruf, idan ya samu wani aiki na alheri yayi. Ai akwai masallaci a garin, je ka share masallacin, je ka butocin masallacin kaf ka wanke su, ka cika su da ruwa kafin sallah azhar. Yi tunani akwai wani babbanka, tafi ka je ka gaishe shi. Yi tunani akwai wata tsohuwa wadda ita ta yaye uwarka, je ka share ɗakinta, je ka tattaro kayanta ka wanke mata. Duk ayyukan alheri ne. Sannan wal yumsik an sharri, Annabi ya ce ka kame daga sharri kuma ka zauna lafiya, kar ka yi wa kowa sharri, kar a haɗa kai da kai a wa kowa sharri, kar ka ci mutuncin kowa. Kada a baka a ce je kaka wurga wannan bombin a wuri kaza, je kaka dasa wannan a wuri kaza, kar ka yi, ka zauna lafiya. Sai Annabi ya ce fa innaha sadaqatu, wannan ma sadaka ce. Yanzu kun ga a cikin wannan hadisin mun ji muhimmancin samarwa da kai aikin yi, mun ji muhimmancin in ka samarwa da kanka aikin yi zaka amfana, zaka amfanu, za a amfana da kai. Sannan kuma ka kirkiro wa mutane wata dabara wadda za su kwaikwaye ka ci gaba da rayuwa a kanta. Jama'a wannan shine hadisi na farko da nake so ainihin in yi mana wannan tattaunawa akan shi. Hadisi na biyu shi kuma ainihin wani hadisi ne na wani sahabin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wanda kowa ya san wannan hadisi, don haka ba zan tsawaita magana ainihin akan shi ba. Zan dan gutsuro mana kalman nan ne da aka sani, da Annabi yake cewa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, hannun da ke sama shine hannun da ke bayarwa, yafi alheri fiye da hannun da yake karbe kaji idan har ya halatta ka karbi sadaka in har ya halatta ka karbi kyauta in har ya halatta ka karbi zakka to amma dai annabi yana cewa hannun da ya dauka ya baka yafi naka hannun alheri a bisa ya halatta maka karba kenan naka ba shi da alheri kamar yadda na sama ike da alheri yana da kyau a wayan mana da kai cewa ba kowa ne ya halatta ya karbi zakka ko kyauta ba ai ko sadaka domin galibin mu musamman Hausawa kana fitowa kaga ana raba waina kawai sai ka shiga layi sai kawai sai kaga mutum ya shiga layi da an yi magana sai ce ai ni ma tsohon almajiri ne a me yasa kace tsoho tunda ka yi ritaya ka zama graduated almajiri kaga bai halatta ka ci ba kenan to kun ga duk wannan yana daga abin da yake wajibi a wayar mana da kai a wayar da mutane kai ba malamai aka ce a ba zakka ba ba malamai aka ce a ba sadaka ba nau'in nan guda takwas Allah ya ce a ba zakka in malami ya fado cikin su to zai ci zakka ne a matsayin shi na daya daga cikin fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafa da sauransu amma ba dai malami ya ci zakka saboda kawai shine malami ba yau akwai malamai da yawa waɗanda suke suturtuwa a cikin rigar malanta ba sa ba da zakka hasali kuma sai su karba su ci wallahi haram suka ci abinda suka ci bai halatta musu ba malamai sun fi ni sanin wannan kuma su ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka a cikin wani hadisi wanda shi ma Bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 1470 annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama imam al-bukhari ya ruwaito shi yace haddathana abdullah ibn yusuf اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده من ذا الله يجي نارنتي ده الله ده رينا يكي هنن شي لان ياخذ احدكم حبله ده daga cikin ku ya dauki igiyar shi fayahtatib ala ظهره yaje ya saro ice ya dauro icen ya goyo shi a baya bayan ka ya zama shine katafila ko baro manzon Allah yace khairul lahu min an yati rajulan fa yasalu ya fi mishi alheri da yaje ya tambayi wani a'tahu aw mana'ahu wannan da ya tambaya ya bashi ko ya hana shi koda an dauka an baka kaji manzon Allah yana cewa ba alheri bane ka shiga sharri ka shiga abin da yake alheri shine me ka dauki igiyar ka ka shiga ka je ka datso ka tsuntsunto kiraren kice ka dauro ka goyo a bayan ka zo ka sayar wannan wa'azi ne annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam Abu Dauda sai ruwaito nashi hadisin ingantacce annabi na zauna da la'asar sakaliyal la'asar sai ga wani mutum ya zo ya ce manzon Allah ya rasulullah ban yi cefane ba manzon Allah sai ya daga kai ya dubi wannan sai gan shi sasare rankato sai ga to yanzu wannan nadi ba na bashi gobe ma dawowa zai yi jibi ma dawowa zai yi to jidali bai kare ba sai annabi ya ce kai baka da sana'a komai ne ya ce shi baya sana'a komai mai ka mallaka a duniya ya ce bai da komai a ina kake kwana ya ce yana da buzu buzu akan buzu yake kwanciya da me ya ce da matashin kai ya ce je ka kawo su sai me ya ce sai salka kama ka ce randa ya ce je ka kawo su ka kaddara yanzu mutum ya ce maka katifa da fulo da tsohon fridge aka kawo su sai annabi ya aje su a gaban shi kai ya samu wuri zauna annabi ya ce man yashtari minni waye zai siya kaji imanin sahabbai ka ɗibo gidanka gaba ɗaya annabi ya kada wa gidanka rarawa waye zai siya sai wani ya ce dirhami biyu manzo Allah ya ce ba mai ƙari sai wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo sai ya kwashe annabi ya ba wannan mutum dirhami biyu ya ce kaga wannan dirhami biyu eh to tafi ka siyo gatari ya je siyo gatari ya kawo annabi sai annabi ya kafe gatari a masallaci kaga wannan dirhami ɗaya eh je ka kai cefane ka dawo yaje yace fa ne hankali ya kwanta ya dawo sai annabi yace saba gatarin nan ya saba sai yace mishi ilal awali awalil madina yace tafi dajin uda inda bishiyoyi suke na madina ka je ka sara ka sayar kwana 17 ka dawo bayan kwana 17 sai ga bawan Allah nan da yazo cikin bukata da talauci yazo da babban riga yana sabewa Allah annabi yace eh kai din ne yace ni ne yaya yace ai komai ya daidai yace to wannan bai fi alheri ba shine annabi ya faɗi wannan hadisi dayan ku yaje yayi yace ya dauro a baya ya fi mishi alheri kaje ka zauna kofar gidan wani a dauka a baka ka wulakanta gobe a sake ganin ka kaje an bugawa bai gadi waya cewa da Allah kafin in fito da Allah kai clearin kofar gidan nan kaga ana tura mutane ana watsa musu ruwa ana wulakanta su bai halatta ba haramun ne kuma tunda wannan abin da kake yi haramun ne karka cire kanka daga cikin wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuziya bil haram bai halatta maka ba mu ji wannan da kyau sahabi abu mas'ud al-ansari al-badri yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi mana wa'azi da ayat sadaka ta sauka manzon Allah yace ku yi sadaka ayat Allah yace ku yi sadaka Abu Mas'ud ya duba bashi da komai da zai yi sadaka sai ga akwai kaskanci Allah ya saukarwa da annabi annabi ya ce mu yi bani da abin da zan yi sadaka sai ya sheka a guje ya tafi inda ake dakon buhunhuna ya je rinka daukan buhu a gadan bayan shi sahabi ne al-ansari al-badri yana daga cikin wadanda suka halarci yakin badar yace yaje ya samu kudi sai yazo sai yayi sadaka da yayi sadaka me ya faru yace daga ran nan sai ya samu aikin yi kullun gari ya waye yanzu ya daina zama sai ya tafi yan buhu yaje ya dako yace yau daya daga cikin mu yana da alfu alf yana da miliyan daya malamai suka ce yana ishara akan shi ne ka san me kudi ba yadda ya fito da kanshi karara sai yace daya daga cikin mu bai ce ni ba saboda Ibn al-Jawzi yana cewa ihfaz lisanaka la tabuh bi salasati sinnin wa malin in su'ilta wa madhhabi fa ala salasati tubtala bi salasati Ibn al-Jawzi yace ka kiyaye bakinka ra'ayi abu uku ka aje a bakinka sinnin wa malin ka ka fadi shekarunka yi dungu yo ka ce shekararka 60 da suna nufin za su baka ƴaƴa shekara 15 sai a ce wai wannan za ta yi ta kaba dan wuri za ta yi ta kaba tsara shekarunka a to kai yaro ne dan karami amma ka je ka samu wasu dattawa saboda kana da garin jiki ka shiga cikin su sun karbe ka ranna ana magana sai kace ai ni ai zamanin murtala aka haife ni zamanin murtala 1976 ce kai da Allah ka ga katan banza kan mu sake ganin ka a wurin kaga ashe da an gan ka rusheshe to zamanin murtala 1976 shekara nawa kenan 30 kaga 30 da wani abu to kaje ka shiga cikin da ta yan shekara 60 da sun dauka kai ma sa'an su ne to karka sake aji shekarunka ita yin dungu kakkai ƙarya amma dai yi dungu sai ta kama wa malin yace karka sake a san nawa kake da shi in ka sake aka san abin da kake da shi mai wada ka ne musu barazana ka dan yi wa gidanka washu washa haka fenti mai kyau da yar motar ka kaje an sake mata fenti a fanteka ha suna ganin ka kai ne alhaji duk anguwan nan kowa na martaba ka ran nan sai aka zo maganar naira 5,000 sai kace wallahi ni rabona da 5,000 tun yar adona mulki sai ce sai aikin banza ne ba ta ce duk fenti ne wallahi duk omo ne bula ce kawai to daga nan ba sake karrama ka to in aka zo da bukata to ka san yadda za ka yi kakkai ƙarya amma kakka sake a gane baka da shi sannan kuma karka sake a gane kana da shi da yawa malam ya ce za su dame ka da roƙo duk wata takardar taimako ma aiko maka tunda mun gane kana da shi sai ya ce wa mazhabi in aka zauna ra'ayi ko karka fara faɗin ra'ayinka ka tafi local government neman kwangila sai ka ga hoton Buhari an fahimta to yi marmaza ka nuna kai dan CVC
za ka samu kwangilan su
ha sai ka ga hoton good luck to nuna VDV kake ba su baka kwangila to yanzu ba hoton kowa kai kuma baka san ina suka fuskanta ba to dake inda kaji ta fadi to a fadi tare da kai shine yace wa mazhabi ra'ayinka karka sake a fara jin ra'ayinka bari kowa ya fadi nashi to sannan meyewa daga cikin nasu sai ka tsamo naka to abinda ake nufi anan jama'a hakikanin al'amari musulunci yana karfafan mu dangane da nema amma ku dubi hikima annabi sai yace si sadaka wani yace ba shi da hali amma sai ya tafi da ko kafin wani lokaci ya dawo da dukiya ya yi sadaka kafin wani lokaci yace ya samu sana'a kullun gari ya waye sai ya tafi to jama'a mu tsaya mu dubi yadda rayuwar mu take yanzu nan kewaye da mu duk gonaki ne arziki iri-iri gashi nan Allah madaukakin sarki ya shimfida a karkashin kasa sannan duk shekara in damuna ta sauka tana sauka da wani abu ne ƙari ko bambancin da abin da yake a bara wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikin da Allah madaukakin sarki zai baku yana sama sannan aljanna da aka yi muku alƙawari tana sama jama'a kun ji waɗannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda nace ta baka lashe muke akwai wata magana wadda imamu ibn taymiya yayin shine nazo da littafin shi al-fatwa al-hamawiyya nake so in karanto mana wannan magana wannan littafi tambaya ce aka rubuto wa ibn taymiya daga garin hama ta kasar siriya inda ake yaƙe-yaƙen nan a yanzu aka tambaye shi al-gafar ta malam ayoyi da suke magana dangane da siffofin Allah da hadisai da suke siffanta Allah muke so malam ya faɗa mana menene ma'anonin su ana gudanar da su yadda suke ne ko ana tawilin su ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa shin za a ce Allah yana saman al-arshi ya daidaitu ko kuwa za a ce Allah na ko ina yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannun su ko kuwa za a ce karfin Allah yana sama da karfin su ko iyawar Allah ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce yanzilu rabbuna ila samai ad-dunya kullu lailatin kowanne dare Allah yana sauka daga sama zuwa sama ta duniya yana cewa wa zai bauta min in karba wa zai roke ni in amsa har gari ya waye wannan hadisi za a ce al'amarin Allah ne yake sauka ko kuwa za a ce Allah ne yake sauka hakikar sauka wadda ta dace da shi kun ji tambayoyin da suka yi Ibn Taymiya suka ce al-gafar ta malam a karkashin wannan fassara kuma in kai mana ka faɗa mana wace fassara ce sahabbai suke akan ta wace ce tabi'ai wace ce malaman tafsiri malaman hadisi malaman fiqhu suke akai har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa shine Ibn Taymiya yayi ta rubuta wannan abu a cikin wannan littafi to karshen littafin sai Ibn Taymiya sai ya dauko wani salo saboda masu aqidar tawilin siffofin Allah mafi yawancin su sufaye ne sai Ibn Taymiya ya dauko wasu sufaye waɗanda su ba su lalace ba irin su al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif shine Ibn Taymiya ya dauko yana mai da martani ga ire-iren waɗannan sufaye kun san a ƙasar nan musamman a Kano ina ga mu Allah ya rufa mana asiri mutanen jihar Kaduna da wahala ba ko irin waɗannan abubuwan da ba su bayyana ba amma a Kano sai ga mutum kato yana yawo baki wulik ya sanya bakaken kaya ko ya sanya rinannu yazo ya samu mutum ya gasa tsire a kan tuko ba sai ya diba ya zara yana hararaka yana ci sai ya gama cin yawa ya watsar maka da tsincan sai ya gaba wai shi jikan manzon Allah ne sharifi ne kai kuma da yake sakare ne sai kai ta minna wai jikan manzon Allah ya karya maka jali yau kawai katon banza zo ya ci tsiranka guda biyar ya watsar maka da tsinke ya harare ka yayi gaba kuma kana murna wai jikan manzon Allah ya zo kai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun ga wannan na daga cikin aikin da sufaye suke yi cin dukiyar mutane da barna ina fata an gane su suka kirkiro waɗannan abubuwa na rubutun sha guru da laya da duk wasu abubuwa da suke da alaka da barnace barnace ire-iren wannan eh wannan ƙara ina ga wato hada su bi kunna ya taimaka Okay. Na? Ko an makala din na ga.
A yayi kansa da yawa.
Yayi
yawa.
Haka? Na. Ko kuma generator yana da yar matsala haka. Na'am. Na ga barin rike. Na'am.
Yana cin dai.
Ah electrical ne. To Allah madaukakin sarki ya taimaka.
Amin.
To Ibn Taymiyyah ya dauko maganar malam ainihin wato Abu Abdullah Ibn Khafif. Ina so in karanta mana wannan magana ba ta wuce sadara hudu ba yace wa mimma naqulu yana daga cikin abin da muke fadi anan yana cewa in dai sufi ne na gaskiya to ga abin da sufaye na gaskiya suke fadi
ci gaba karanta
na'am yana cewa wa huwa qawlu a'immatina shugabannin mu ma abin da suke fadi kenan أن الفقير إذا احتاج صوفي إذا يشجع حال بقاطع وصبر كما يحقري دوان بقاطع ولم يتكلف بدورة وقوة لرور الشباء إلى وقت يفتح الله على له كان أعلى صوفي يشجع حال بقاطع amma sai ya dake yayi hakuri bai dora kowa larura shi ba yayi hakuri har san da Allah madaukakin sarki zai wadata shi to in yayi haka yayi daidai kuma wannan ita ce mafi daukakar ainihin siffa Allah ne ya dora maka rashi kai kuma baka dora kowa larurar rashin ka ba sai ka hakura to wannan daukakar daraja ce amma fa man ajaza anis sabri wanda ya gaza hakuri fa saboda ya shiga halin kunci kana su'alu auladihi to a wannan halin ya roƙa kuma to roƙon yafi dacewa da shi ala qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa magana da annabi ya ce wa la an ya'khudha ahadukum hablahu hadisin da muka kawo dazu tunda annabi ya ce mutun ya dauki igiyar shi ya je ya ainihin yi ice ya doro a bayan shi ya siyar ya samu rufin asiri ya fiye mishi alheri an dauka an bashi ko ba a bashi ba to kaga in ya rasa ya kuma rasa abin da zai yi kuma ya gaba zai iya hakura ba to a wannan halin ya roƙa ya fi amma sai malam ya ce wa naqulu har wayo cewa muke inna tarkal makasib barin sana'a barin aikin yi ghairu ja'iz bai halatta ba bai halatta ka zauna baka da aikin yi ba kowa jama'a ne mai aikin yi manzon Allah yana da aikin yi tun ranar farko da ya fara da'awa tun kafin ya fara har yayi nisa a da'awa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da sana'o'i iri-iri dukkan mu mun karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama shekarar da talauci ya same su a jahiliyyar su mutanen makka nake nufi dattijon shi mariƙin shi dattijo Abu Talib ya kira shi ya ce Muhammad bana talauci ya same mu baka ganin cewa ka je wurin matan nan mai kuɗi Khadija da take ɗiban kuɗi tana ba maza suna zuwa suna yi mata kasuwanci a ƙasashen Sham kai ma ka je kai abin da ka samu na riba mu zo mu samu abinci bana dabbobi an samu annoba hatsi bai kyau ba sai annabi ya ce ba zai je ba sai dattijon ya bi shi a hankali kwana biyu ya sake tuntuban shi sai annabi ya gamsu da ya tafi wannan mata Khadija ta dibi dukiya ta bashi da ta dibi dukiya ta bashi sai ta hada shi da yaronta mai suna Maisara suka tafi kasuwanci kasar Sham duk abin da annabi ya siya sallallahu alaihi wasallama yanzu nan sai abin ya kare yanzu nan kuma sai a samu riba ninkin baninkin me kake tunani da lokacin waya ne ko internet da Maisara sai yo mata waya ranke dade Hajiya eh wannan mutumi fa yana da albarka to Maisara Allah yake a dawo ana dawowa sai riga annabi zuwa wurin Khadija yace mutumin nan hannun shi yana da kyau yana da farin hannu duk abin da ya saka a gaba sai an siya sannan sai an samu riba ninkin baninkin ina ganin in kika tashi bashi jali wannan karan kinin ka mushi ta ninkawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka sake farin kasuwanci aka dawo Maisara yana dawowa sai ya fara kwadaitar da Khadija game da kyawawan halayen annabi na amana saboda Maisara ya dade yana tafiya da sauran yan kasuwa yana ganin irin yadda suke kwange da yadda suke koyi abubuwa da yadda suke yin wani abu wanda ya wuce sanin shi sai ga annabi akwai transparency a cikin harkar shi akwai bayyana gaskiya karara to sai Khadija sai ta fara sha'awar to ina ma wannan ya zama mai gidanta abin da ya faru kenan wannan tarihi ne da kowa ya san shi kaga wannan yana nuna tun annabi ya fara musulunci menene shi tun a fara musulunci afwan tun kan a fara musulunci annabi dan kasuwa ne da aka zo aka fara musulunci da suka kuntatawa annabi rayuwa sai wani dattijo ya biyo dare ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kana da kudi ka dauka ka bani zan rinka kasuwanci a boye ina kawo maka riba kana cin abinci annabi ya dibi dukiya ya bashi yana zuwa yana kasuwanci yana fatauci yana mubaraba yana kawo annabi riba dan haka duk yadda suka kuntatawa annabi sai ga annabi yana rayuwa saboda me yana da kasuwanci da yake yi ta gefe guda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kiwo ya ce tun kafin Allah ya aiko shi yana diban dabbobin sa yana zuwa yana musu kiwo suna biyan shi wasu yan matsabbai wasu yan kwabbai wasu yan kwandalaye wasu nerori annabi yana karbe da haka yake samun rufin asiri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to ko iyanan muka tsaya wannan ta isar sahabin annabi Abubakar dan kasuwa ne Umar supermarket yake da ita trader Sayyidina Usman mecece sana'ar shi shi kuma importer ne yana shigo da kaya kuma yana fitar da wasu Sayyidina Usman international merchant Sayyidina Usman Aliyu fa shuci yake zuwa yake yi lokacin da zai auri Fatima manzo Allah ya ce mishi ka samu kudi a zo ai walima yaje dauki laujan shi yaje rinka yanko ciyawa yana tara kudi ya sai rakumi guda ya ci gaba yana tarawa dan ya sai na biyu hadisin din yana cikin Sahihul Bukhari Abdurrahman dan Auf dan kasuwa ne ba zuhure ne mutumin bayan garin Makka ne ba cikin garin Makka ba sai ya shigo Makka yana da ko yana kasuwanci yana kaza nan da nan Allah ya zuba mishi albarkan manja man gyada da sauran mai da ake abinci da shi ya tara dukiya sai musulunta yace zai bar garin ya koma Madina mutanen Makka suka yi mai mugunta suka ce ƙarya kake ka shigo garin nan dan cirani da mu kai wannan kudin to sai dai ka zauna nan ka cinye kudin ba za ka fita ba yace in nace zan fita ba kudin fa kun yarda sai suka ce eh dama haka ka zo fita haka sai ya samu rakumi sai ya dauki kwari da baka yace haka tayi muku suka ce tayi sai kama hanya sai ya tafi Madina bai tawo da kotaro ba dukiyar ya ban musu yana isowa annabi ya ganshi sai ya ce mishi cinikin da kai yayi riba ka bar dukiya ka taho da imani Abdurrahman ibn Auf aka kawo mata aka bashi ga mata yace Allah ya sa albarka amma bani da bukata aka kawo gida aka bashi yace Allah ya sa albarka aka kawo gona aka bashi yace Allah ya sa albarka kai me kake so sai yace dilluni ala suq ina kasuwar garin nan take aka kai shi a kasuwa ina ne yan manja aka kai shi yaje sai ya zama creative ya kirkiro abinda ba a yi a kasuwar ana sai da jarka ne, ana sai da galon, amma ba turawa a kwana biyu. Da yaje shi sai yace a bashi galon daya, sai zo ya samu wani wuri sai gyara tebur din shi, sai samu yan kwalabe kutumbutsai da yan musimusi kwalabe na APC sai fara turawa kwandala kwandala. Ah, to yanzu kaga da sai dai ka sai galon guda, to wanda ta rike, wanda ta kure fa to yanzu sai zo nan da nan sai zama yaran anguwa gaba ɗaya wurin Abdurrahman suke siyayya. Kafin kwana biyu Abdurrahman shi ma ya koma cikin waɗancan masu sai da jarkoki. Kafin kwana biyu sai zama shine supplier gaba ɗayan manja man gyaɗa shi yake shigowa Madina. Wallahi sai da ya ji tsoro ya je cewa manzon Allah anya ba rabona nake ci na lahira ba. Manzon Allah ya ce a falala ce ta Allah, Allah ne ya ce ai kasuwanci kai kuma ka bi magana Allah. Falala ce ita, baka ganin su Bilal suna nan da kyar suke ci, su Abu Huraira da kyar suke samun wandan da za su sa a kwankwason su. Falala ce ta Allah. Abdurrahman da ya rasu yana da mata hudu, yana da ƴaƴa, yana da gidaje, yana da dukiyoyi da shaguna. Dukiyar shi da aka raba kowace mace ɗaya cikin matan shi hudu sai da ta samu sama da naira miliyan 9 a kiyasin Najeriya. Wannan kiyasin na yi shi ne wajen shekara 15 da ta wuce. Nawa kake tunani naira miliyan 9 a wancan lokaci balle yanzu? To kuma duk in ka hada dukiyar ita ce ɗaya bisa nawa kenan? Ɗaya bisa 8 kenan tunda yana da yaya. To me kake tunani jama'a? In dai mu ahli sunna ne da gaske, abinda kuka ji gashi Ibn Taymiyyah ne a littafin shi yake dakowa daga manyan malamai, yace inna tarkal makasib ghairu ja'iz, barin yin sana'a ba halal bane, bai halatta ka zauna baka da aiki ba, illa bi shara'ita marsuma, sai dai da sharuɗa waɗanda malamai suka ka'idanta su. Min at-ta'affuf, daga ciki shine kamewa. Ba za ka yi sana'a ba, to ba za ka ci bashin kowa ba, ba za ka roƙi kowa ba, idan matarka ta haihu ba za ka nemi taimako wurin kowa ba, idan matarka na naƙuda ba wanda za ka je ka nema. To tsakani da Allah jama'a, waye zai iya wannan rayuwa? Za ta yiwu tsakani da Allah? Kowaya ba za ka miƙo ka ce don Allah wani ba ni dan buga, a'a, kai ka ce ba za ka yi sana'a ba, to dole ka kame. Ba bashi ba cin dukiyar mutane, dan ka ci bashi da me za ka biya? Wal istighna amma fi aidin nas, kuma ka wadatu daga abin da ke hannun mutane. Kada gari ya waye wannan ya zo ya wuce da mota ka ce aikin banza, mu za a yi wa ƙaryar kuma nan uban shi ya mutu yana hawa jaki. Yau kana hasada kenan, har yanzu baka wadatu ba, tafi ka nema ka daina hasada. Wa man ja'ala su'ala hirfatan, malam yace duk wanda ya maida roƙo bara, bambadanci da tumasanci, duk wanda ya maida su sune sana'a, wa huwa sahihun, da ran shi da lafiyar shi ba na kasashe ba, fa huwa mazmumun fil haqiqati kharij, haqiqanin al'amari abin zargi ne kuma ya fita daga hanyar bayin Allah. Jama'a kun ji magana da malamai suka faɗi, wannan magana ita ce ta kusa da ta ƙarshe, wadda daga ƙarshe ina so ne gashi in karanto mana wata magana daga malam Saidu Sabit a cikin littafin shi, shi kuma fiqhu sunna. Ita kuma wannan maganar ita ce ba dai mun yadda mu nemi kuɗi ba, mun yadda mu yi sana'a da aikin gwamnati da noma, to amma dole kuma mu je malamai su karanta mana. Daga cikin littattafanmu na fiqhu a ƙasar nan, littafin farko da ya fara magana dangane da nema shine iziya, kasuwanci. Babu magana kasuwanci a ahalari, a kawaidi haka ishimawi ko, amma iziya, risala, askari, mukhtasar, qurtabi, muwaffaqat imam malik, ta mudawwana, duk waɗannan littattafanmu ne waɗanda sun tabbatar mana da kasuwanci da yadda ake. To bari ku ji abin da wani malami ya faɗi, dalilin da ya sa na ɗauko maganar shi saboda malami ne da ya rayu a wannan zamani, mutumin ƙasar Masar, amma ƙarshen rayuwar shi ya rasu a Makka, yana karantar da ainihin masu masters da masu PhD, wato ya rasu a matsayin professor ne a cikin ilimin fiqhu a jami'ar Ummul Qura da ke Makka, a Sheikh Saidu Sabiq. Bari ku ji abin da ya ce yace wujubul ilmi bi ahkamil bai'i washira, wajibi ne ya zan mutun ya samu ilimi na hukunce hukuncen saye da sayarwa. Ta yayi waka ce a to ai shikenan yan kasuwa su ne, aka ce a ka ji har kai da baka siya wajibi ne ka san hukuncin saye. Kenan yanzu by extension wannan karatun yana ce mana kowa ma dole ya nemi ilimi kenan, tunda ai gobe za a daga gonar can za a siyar maka, jibi za ka sai da gidanka, gata za ka shiga kasuwa sayayya. Sai malam yake cewa yajibu ala kulli man tasadda lil kasabi, duk wanda zai nemi dukiya, duk wanda zai nemi abinci, duk wanda zai zama dan bid'a, to wajibi ne an yakuna aliman bima yusahihu wa yufsidu, wajibi ne ya san menene yake inganta neman shi, menene yake gyara bid'ar shi, menene yake inganta kasuwancin ka, menene zai halatta dukiyar da kake samu, to menene zai gurbata ta ya haramta ta ya bata ta, litaqa mu'amalatuhu sahihatan, domin kasuwancin ka da mu'amalar ka ta zama ingantacciya, wa tasarrufatihi ba'idatan anil fasad, sannan kuma duk kai da komowa ka a cikin kasuwa ta zama ta yi nisa daga barna. Domin za ga wani ya shiga kasuwa ba ko kwabo, ya dauko kaya hannun wannan ya je siyar kafin magariba ya hada nashi ko, to kai ma dan kasuwa ne, dole ne kai da komowa ka a cikin kasuwa ta zama a bisa ilimi ne. Malam yace faqad ruya anna Umar radiyallahu anhu kana yatufu bisuq, an ruwaito cewa sayyidina Umar yana kewaye kasuwar Madina, wa yadribu ba'd at-tujjar, yana dukan wasu yan kasuwa bidurra da durina, wa yaqulu yana cewa la yabi' fi suqina illa man yafqah, babu wanda zai sake saye da sayarwa a kasuwar mu sai wanda yake da ilimi, wa illa in kuwa ba haka ba akala riba, sai ya ci riba sha'a am aba, ko ya so ko ya ki. Sai ka duba ka gani kana da tangame man supermarket a cikin kasuwar nan, kana da katon shago a cikin anguwan nan, yaushe ne ka je ka zauna ka koya? Mai ahalari dai ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi, bi halatta muslimi ya aikata abu sai ya san me Allah yace, me Allah ya hana, yace wa yas'alul ulama, ya ringa tambayar malamai, wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, ya ringa kwaikwayo da koyin malamai masu bin sunna. Tsakani da Allah jama'a, idan noma kake kaje an gaya maka hukuncin noma, ko an taba koya maka yadda ake fidda zakka, ko an gaya maka hukuncin iyakar gonarka da ta makwabcinka da kake kasuwanci a cikin harkar man fetur da harkar gas, da kake zuwa China da India kana zuwa kana siyo leshi da shadda, yaushe rabanka da zuwa makaranta, waye malaminka a cikin harkar da ta shafi kasuwa da ka bude a Chechnya market, kasuwar Sabon Gari da Kwana Singa da kasuwar Tudun Wada da kasuwanci da kake na sayar da rake da gyada da kake aunarwa a bakin hanya da fiyo wata da kake siyarwa da gidan madara yogurt da kai, duk waɗannan sana'o'in da kake yi, kana da kamfanin buga bulo, kai dan kwangila ne, duka wallahi alazimi a duk duniya babu addinin da yake da complete system irin musulunci. Musulunci ne ya magana kasuwanci, kasuwancin da babu wani addini da ya magana akan shi. Ku dauki littafi mafi dadewa a musulunci, shine littafin Muwatta, yau Muwatta shekarar ta 1200 da rubutawa, amma har yau a cikin Muwatta akwai kasuwancin da ba a yi exploring din shi ba, ba a fara yin shi ba a duniya. Ka dubi duk yawan yadda kasuwanni suke, ka dubi kasuwanci iri iri. Shi yasa Ibn Taymiyyah da kanshi sai da ya rubuta littafi sukutin da guda, yana jinjina wa Imam Malik, yana jinjina wa Muwatta akan littafin da ya rubuta dangane da kasuwanci. Amma mecece khalfiyar Imam Malik, what was his background that assisted him in doing this scholarly work? Me ya taimaki Imam Malik ya rubuta Muwatta? Kaga na daya, Madina birnin kasuwanci ce, inda aka haifi Malik ya girma. Na biyu, mahaifin Malik da kakan shi duk ɗan kasuwa ne. Na uku, malaman Imamu Malik guda bakwai din nan dukkanin su ɗan kasuwa ne. Don haka Imam Malik ba theory kawai ya dauka ba, ya dauka ne daga waɗanda suke practitioners of the field, wato ƙwararru ne. Malamin Imamu Malik idan zai mai bayanin riba ba ya nemi ne based on wani ya gaya mai ba, a shi ma ɗan kasuwa ne. Don haka in ya zo zai fassara Imam Malik, ya fayyace waɗannan ilmomin da suka tattaru akan Malik su ne sai suka bayyana a cikin Muwatta. Don haka ka sanya Muwatta ka gani. Wallahi jama'a, wata professional exams ce na taɓa rubutawa, jarabawa ce a fagen saye da sayarwa ta internet. Kuma malamin da ya karantar da mu Bature ne daga Ingila, ai daga America. Ya ce kuma yana so a yi bincike mai zurfi, a zo da hujja wadda shi kanshi za ta motsa tunanin shi. Sai na ce insha Allah, Allah zai taimake mu. Kaf da na gama sai ne reference da Muwatta. Muwatta ta Imam Malik, Bature ne. Sai ne mishi reference da Muwatta. Na san kwanan zancen, sai na aje fassara ta Turanci gefe guda. Sai ya sa a nemo ni. Ya ce bai san wannan littafin Muwatta ba. Waye ya rubuta shi? Sai na ce wani emeritus professor ne. Eh, ka san professor ma yana da uba, shi ne emeritus. Na ce emeritus professor ne. Ya ce who was that? Na ce Imam Malik ibn Anas. Ya ce bai taba jin shi ba. Na ce ya rasu 1200 years ago. Ya ce wow, my God. Ya ce don Allah zan taimake shi. Na ce kwarai da gaske. Sai na kawo mishi electronic commerce easy, wato sayan abu ta hanyar internet. Ai sifa ce, za a siffanta maka radian nan a internet, za a ce ga yadda yake. Yanzu wata handset da ta fito yau wata biyu ko wata uku, Sony, ruwa baya taba ta. Da suka tashi hotonta a internet sai suka kwarara mata ruwa, aka ga ruwa ana kwarara mata. To za ka iya bude ta a internet din, ka duba nan ka duba nan ka duba nan. To shi ne ake kira albay'u bisifa, wato a siffanta maka abu ka gamsu kuma ka biya kuɗi. Musulunci ya yarda da shi, yana nan a cikin Muwatta. To jama'a, mu musulmi da muke da wannan, dan Allah za mu zauna mu fi kowa bara? Mu musulmi mun fi kowa arziki a duk duniya jama'a. Ƙasashenmu ne ƙasashen da ake fidda man fetur. Amma jama'a, yau mu ne muka fi kowa bara a Makka, a Madina, a Muzdalifa, a Arafa, a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. In ka shiga garin Makka, in ka tafi Kwata, ko ina, mu za a samu me yasa? Ku dawo nan. Me yasa a Lagos musulmin mu Hausawa ƴan arewa su ne almajirai? Me yasa? Ina waɗannan nasoshin? Ku ji abin da malam yake cewa wajibi ne. Kana kasuwancin, to kuma ka nemi ilimi. Kana aikin gwamnati, ka nemi ilimi. Domin abinda mutane suke ɗauka galibi sai in na saci kuɗin gwamnati shine na ci haramun. A idan baka je aiki akan lokaci ba ma haramun ne. Imamu Abu Hanifa babban malamin fiqhu ne, ya ba da jinginar gida, sai bukata ta kama shi wurin wanda ya jingina gidan. Da ya zo gidan sai ya tsaya a tsallaken ɗaya gidan, haka sai ya tsaya a rana. Mai gida ya fito, Imamu Abu Hanifa yana tsaye a rana, sai mai gida ya ce alga ta mala ya ka tsaya a rana. Sai ya ce ai wannan gidan da kake ciki ba shi ne na jingina a wurinka ba? Ya ce eh. Ya ce to ai bai halatta mini in ci moriyar wata jingina da nai ba. Na jingini gidan, jingina taimako ce. To dan me zan zo in tsaya a inuwar gidan? Sai faɗi wannan ka'ida ta fiqhu, ita ce kullu daynin ko kullu qardin jalaba manfa'a fa huwa riba. Duk cinikin da, duk bashin da ya jawo maka wani amfani, duk wani bashi da ya ja maka wani amfani na kuɗi, to riba ka ci. Imam Abu Hanifa a ranar ya tsaya, bai zo ya tsaya inuwar gidan ba, wai dan kai ya sha inuwar gidan da ya jingina. A yau sai mutum ya karɓi kuɗi a wurinka, sai ka ɗau ya ɗauki mota, sai ka ba da mota ka dai jingina, madadin ya je ya ajiye motar, a sai ga yana yawo a motar me dalilin shi wai ya jingina wai ai kudin shi yana can ana juyawa to shi ma dole ya ci moriyar anan a kaga rashin sanin kasuwanci ne a ilimi jingina babi ne na kasuwanci amma na taimako ba ta jan riba amma idan kana son abin da zai jawo maka to wannan shine zaka shiga bangaren mubaraba da sauran abubuwa da malamai suka kawo dan haka ina mai rufa wannan wa'azi nawa da cewa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu ne Allah ya saukarwa da alqur'ani mu Allah ya aiko wa da annabi laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim mu Allah ya yi wannan baiwar wasu ba su samu wannan darajar ba wasu ba su samu wannan baiwar ba me zai sa Allah ya mana irin wannan baiwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu koma mu tike a bara da bambadanci da tumasanci da rashin aikin yi menene zai sa malaman mu sun bayyana mana kaidojin kasuwanci mu koya mu karanta mu sani mu dauki fikra daga nan menene zai sa mu koma mu lalace jama'a da kan na fatan a dauki mataki dangane da haka amma kuma ta wani bangaren ina kira zuwa ga malamai masu da'awa akan cewa yana daga cikin aikin da Allah madaukakin sarki ya farlanta musu at-tawiyya wato banda karantawa akwai aikin wayar da kai waɗannan almajirai ya kamata a rinka tattaro su ana nuna musu muhimmancin nema sannan ana taimaka musu da shawarwari da kuma nuna musu matakai da ya kamata sannan masu kudinmu su gane wani lokacin in ka dauka ka bayar wallahi wani ba taimaka mishi kai ba da kai yadda annabi din nan ya kai menene sana'ar kan yace bai da sana'a ka ce mishi zo zaka iya kaza zaka iya kaza sannan sana'a ta dinki jama'a sana'a dinki tana da albarka jama'a ni tela ne dan tela jikan tela
Allahu akbar
wallahi naga albarkar sana'ar dinki kuma ina gani har yau dan haka har yanzu ban batta ba koda bana yin ta kai tsaye amma ban batta ba kuma ban bar ƴaƴana ban koya musu dinki ba don mahaifina ya koya min dinki 1970 dot na iya dinki a lokacin ban wuce shekara 10 ba ban ga dalilin da a wannan lokaci keken tuki ake da karfi da kafa yanzu ko keke da wuta ake yi ban ga dalilin da bazan koya ƴaƴana ba kowa je koya wa ƴaƴan shi sana'a ka sani da cewa wallahi ba haƙi ne akan gwamnati ba tukuna akan ka yake kowa ya koya dan shi sana'a amma barkaci matakin farko na koyar sana'a ko shine ka ringa daukan shi yana karami kana zuwa da shi kar ka bari sai ya gama sakandare in ya gama sakandare digiri na girman kai ya hau ya je yayi wa ƴan mata ƙarya yayi wa abokai ƙarya zai zo wucewa sai ga sabon gida sai karkace sai a dauke shi hoto sai je saka a cikin littafin shi na social studies an jima sai wata yarinya ta ce wani aramin littafin ka sai ta duba wannan gidan ku ne sai ce ai wannan ai gidan na haya ne ma ai ai gidan mu yafi wannan yayi mata irin wannan ƙaryar gobe zai yadda a ganshi yana zigazigi to karka bar shi ya girma bai saba zuwa yana wanka da injin oil ba a wurin gyaran mashin dinka idan yanzu kun ga kamar yadda wallahi jama'a shekara ta 10 mahaifina ya koya min dinki sanda aka yi first act 1977 ko kwararren telale ne da haka nake wa mutane hujja ga dinki na iya ga kuruciya sai a bani dinki in karba kudin mutane sai in tafi kallon talbijin kallon first act a zo a yi ta nema na amma a lokacin na iya dinka duk wani babban mutum sutura sai na girma cikin mutunci da izza bana buƙatar kowa ya bani tun a lokacin na iya tunawa har zuwa ɗaki na ake yi ganin gadan bono ka san gadan bono irin na yara ba ka ji dattin ya farso na shi ko kun fahimta jama'a to jama'a mu koya ƴaƴan mu sana'a amma kan mu bari sai sun girma kakka bar shi sai ya gama secondary yana daga cikin kurakuran da suke a cikin entrepreneurship da gwamnati ta fito da shi aka saka a cikin jami'o'i dan jami'a kace zaka bashi jalin fiye wata ina
degree biyu ne akan shi, akwai na economics, akwai na girman kai, ba zai yi ba. Amma tun yana karami ana dora mai fiye wata, tun yana karami uban shi ce zauna a shago, tun yana karami a yi mishi fatanya yar karama, to wallahi ko ya girma ba zai ji nauyi ba. Yanzu haka jama'a, yanzu haka kun gani, yanzu na bar yaro ya gyara min kekunan dinki, na rufe tafsiri na jiya ko daga gobe zan fara wa yara na dinkin sallah.
Allah
iyayen su na yi, ni ina yi. To yanzu ran da ta kuke engineering bai ci ba, sai in gyara kan gidanmu.
Allah
ya ta. Haka ne. To in muka yi wa kanmu wannan jama'a, yana daga cikin matakin farko na samarwa da ƙasa zaman lafiya, yaran nan su iya sana'a. Na biyu, matan mu a cikin gida su iya sana'a. Manzon Allah ya taba tara matan shi yace, wadda za ta riga ni mutuwa cikin ku, ai wadda za ta riga mutuwa cikin ku bayan ni, wadda tafi kowa tsawon hannu. Sai suka samu ice suka yi ta gwadawa. Ai yashe ba su fahimci karatun ba. Annabi na rasuwa sai Zainab ta rasu. Sai suka ce to